بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن وانا مسلمي تمكاتوا وانا مسلاتي كتافار مسلاتي من البركة لكي وانا نشيبيا من البركة تدار الحديث السلفية لكي ننبر ننززو ina wa kowa da yake nan da wanda ke nesa gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna farawa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki, lahul hamdu fil ula wal akhira, tare da yin addu'a ta musamman gabawan Allah al-mu'assis na wannan markaz kuma wannan cibiya, marigayi fadilatu Sheikh Muhammad Awwal Albani taghammadahu Allahu azza wa jalla bi rahmatihi al-wasi'a wa adkhalahu fasiha jannati wa rafa'a darajatahu fi illiyin wa alhaqahu بالذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله يكرم شهادة رسا يغفر تامسا تارد دوكا مالمان سنة وطن دسوك رغايم. الله يسا مبيقر بنسو دا الخير مما يبامو كيكاوان كرشي. إنا كما gaisuwa ta girmamawa ga jagorori da imamai da kuma malamai na wannan cibiya mai albarka waɗanda suka zama kulafa'u khair, wa shi fadilatu Sheikh Albani Zaria rahimahullahu ta'ala da su suka gayyace ni a wannan markaz saboda ta'awuni da muke yi da su akan da'awa ta musulunci. Allah ya amfanar da mu da su gaba daya, ya ƙara danƙon zumunci a tsakanin mu, kuma ya amfanar da mu da abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa. Allah ubangiji ya ƙara musu ƙwarin gwiwa akan wannan aiki jabbar da tun daga kan bayan rasuwar malam ba abin da kake gani sai ƙarin ci gaba, wanda kai ka ce yana nan wa ziyada. Allah ya saka musu da alkhairi, ya ba su lada akan duk wata niyya da wani aiki na alkhairi da ya fara da su suka dora akai. Taken wannan mawdu'i namu na yau shine corruption da illolinsa ga rayuwarmu da addininmu, ga rayuwarmu ta duniya da lahirarmu. wannan mawdu'i na dade ina tunanin yaushe kuma a ina zan yi karatu na musamman a kansa saboda mawdu'i ne da ni ma nake bukatar yi wa kaina nasiha a kai kuma nake bukatar duk wanda nake kaunarsa in razanar da shi da abin da nake gani ko nake ji na daga hukunce-hukuncen Allah da nassoshin addinin musulunci dangane da wannan mugun ɗabi'a da ta zama ita ce mai halakarwa tun a da har a yanzu ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hakika wannan mawdu'i yana da muhimmanci a gaure mu kamar yadda muke bada muhimmanci ga al'amura da suka shafi aqida da al'amuran da suka shafi ibada, haka kuma muke da bukatar yi wa kanmu nasiha daga lokaci zuwa lokaci da razanar da juna akan maganar haƙoƙi da suke da alaƙa da dukiya. Wata fitina ce da tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ankarar da mu a kanta da haɗarinta ga al'ummarsa, ya ce wa fitnatu ummati almal, babban jarabawa akan al'ummarsa ta zama akan dukiya ne. Muna ta'amuli da dukiya kullum muna bukatarta, saboda Allah ya ce rayuwarmu ma da ita take tsayuwa, amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ay allati taqumu biha hayatukum, rayuwarmu bata zama ta inganta dole sai da kuɗi, da kuɗi muke sayan abin da zamu ci, da kuɗi muke noma ko mu sarrafa abin da zamu ci, da kuɗi muke saya ko mu sarrafa tufafin da zamu sa, da kuɗi muke gina wurin da zamu zauna kuma mu samar da abubuwan bukata na cikin gidajenmu, da shi muke samun abin hawa, da shi muke yin bukatu na rayuwa na yau da kullum. Kullum ɗan adam yana bukatar kuɗi saboda rayuwarsa ta gudana a ranar tasa ta yau da ta gobe da ta jibi kamar yadda ya bukata a jiya, balma kullum bukatunmu ƙaruwa suke yi, abinda muka bukata jiya yau sai mu ji mun fi bukatar sama da abinda muka bukata a jiya. Mata a cikin gida da yara ƙanana da masu gida da tsofi, babu wanda baya bukatar ya kashe kuɗi, babu wanda baya bukatar ya saya ko ya sayar, babu wanda baya bukatar samun mata'i na duniya da zai yi amfani da shi. Kuma Allah ya gina zukatanmu bisa ɗabi'antuwa ta son arziki, zuyyina linnas hubbu shahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara, an cusa wa mutum ba ma iya son kuɗin da zai kashe na yau da bukatunsa na yau da kullum ba, a'a yana ma so ya samu taskantattun taskoki ne na dukiya, kuma annas dukkan mutane ne, kowa yana son wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam aka kinsa masa bisa ɗabi'a ta jibillarsa, yana son kuɗi. Wa innahu li hubbil khairi la shadid, alkhair shine almal, don haka sai dan adam yake gogormaya wajen neman kudin nan, amma sai shedan ya shigo cikin wannan hanya ta dan adam, tunda ganin dan adam yana matukar bukatar kudi dole, kuma rayuwarsa ba za ta taba daidaita ba sai da kudi, sai shedan ya shigo hanyar ya sanya wa mutane son su samu kuɗi ta kowace irin hanya, sa'un wannan hanyar ta tsarkaka ko ta ƙazanta. sawa wannan hanya ta halatta ko ta haramta bal sai shedan ya kawata wa mutane son duniya ta yadda hanyar da ake samun kudi ta haram ta fi yawa kuma ta fi tashe sama da hanyar da ake samun kudi ta halal sannan a cikin mutane gaba ɗaya bayin Allah waɗanda suka samu kudi tsarkakekke suke ci da shi suke sha da shi suke tufafi da shi suke abun hawa da shi suke gidan shiga da shi su ne suka fi karanci sama da waɗanda suke wawura daga hanyoyi na haram wannan matsala ce babba a gare mu a rayuwarmu a dukkan duniya sannan kuma matsala ce a gare mu a rayuwarmu mu a musulmi ala wajihin khas sannan matsala ce babba bayan mun mutu inda ba don hadarin da dukiya yake da ita ta fuskar kai mutane wuta kuma wutan nan wuta mai ci balbal wanda ta zama ɗaya daga cikin hanya mafi tattaran mutane ta kai su wuta da ba ma da bukatar sai mun rika kururu ta wannan mawdu'i a yanzu amma wallahi ina ji wa kaina tsoro ina kuma ji wa duk wanda nake son sa tsoro akan ranar da za mu tsaya a gaban Allah ya mana hisabi akan kudaden da muka samu min aina tasabahu wa fima anfaka ta ina muka samu tukun kafin a tambaye mu ta ina muka kashe da ni da ku duka yanzu a cikin kyaftawa da bismillah in ce maka nawa ka kashe jiya sai kai dogon tunani kafin ka tuna nawa ka kashe a mako guda nawa ka kashe a wata nawa ka kashe a shekara to a ce tun daga ranar da ka balaga har zuwa ranar da ka mutu za a canza kudinka zuwa mafi karancin fractions din kudi a rika tambayar ka nawa ka samu kwabbanka da sulallanka da nerorinka da dalolinka da riyalanka sai an fayyace duka ka ci jarabawar ta ina ka samu kafin a zo maganar ta ina ka kashe wannan babbar musiba ce a gare mu da ya kamata mu ja kunnen junanmu musamman da aka jarrabe mu da samun kanmu a cikin wata ƙasa wanda wannan ɗabi'a ta samun dukiya ta kowace irin hanya ta haram ta zama ita ce uwa ba da mama a rayuwarmu gaba ɗaya dukkan al'amura namu tun daga sama zuwa ƙasa sun dagula sun dulmuya a cikin harka ta corruption ya zama kamar wani zance ne abin raha in ana magana akan wannan kalma ta corruption wannan ƙasa da muka samu kanmu a cikinta a wannan yanki na nahiyar Afirka wanda ya fi kowane nahiya daga cikin nahiyoyin duniya dulmuya a cikin corruption da mu kuma ƙasarmu da ta zama ta musamman da ya zama ta yi ƙaurin suna yadda duk inda aka ganka a duniya ka zama ramzi ne na corruption illa ma rahima rabbi wannan ƙasa tamu da nake magana a yanzu a index din corruption index na Transparency International wanda shine latest na shekarar bara tunda ba a fitar da na ba wannan ƙasa tamu ita ce ta 154 a cikin ƙasashe 180 da aka yi bincike akan corruption a cikinsu akwai ƙasar da ta ci ta ɗaya akwai da ta ci ta biyu akwai da ta ci ta uku a cikin 180 mu ne na 154 abinda yasa wannan abin ya dame ni shine wannan alƙalami shine mafi girma da aka taba samu a tarihin Najeriya. Ba a taba samun lokacin da Najeriya ta yi zurfi a corruption inda har ta zama ita ce ta 150 da wani abu ba sai wannan shekarar ta bara. Don haka wannan shekarar da muke ciki kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda kullum karuwa yake yi. Shekarar da ta gabace ta mu ne na 149, muka karu kasashe biyar suka fi mu, muka zama na 154. To idan kullum karuwa ake mu ne na nawa a yanzu? Wannan kasa ta mu ta riga ta saba da wannan tun daga lokacin da aka samu yancin kai. Shekara 10 da suka wuce a 2012 aka bada alƙaluma cewa Najeriya an yi handamar kuɗi na haram na daga dukiyar da al'umma da talakawa gaba ɗaya za su amfana da shi, kuɗin da ya kai sama da biliyan 400 na dalan Amurka, wanda wannan kuɗin ni ban ma san lissafinsa ba a naira. To daga 2012 zuwa yanzu kuma nawa ne kake tsammani wannan alƙaluma a yanzu ta yiwu sun zama ma ana lissafinsu ne bigairi hisab? Shi yasa ban ma ga alƙaluma na yanzu ba, latest din da na gani in dai daga Majalisar Ɗinkin Duniya ne shine na 2012, shekara 10 da ya wuce. Sa'annan kuma ta dukkan ɓangarori na rayuwa, tun daga kan sama a gwamnatin tarayya, dukkan fukafukan gwamnatin tarayya guda uku na ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisar dokoki da ɓangaren shari'a da kuma ka sauko ƙasa gwamnatocin jihohi a tsakiya da gwamnatocin ƙananan hukumomi a ƙasa da kuma ka fita daga cikin gwamnati ka koma private sector, ‘yan kasuwa da masu kamfanoni da masu sana'ar hannu, wannan magana ta corruption da cin dukiyar haram ta yi naso a cikin kowace irin fuska ta rayuwarmu, babu wani ɓangare da ya kukuta a ciki. Ya shiga har cikin gidajenmu, tsakanin mutum da matarsa zai yi corruption akan haƙƙinta, tsakaninta da shi za ta yi corruption akan kuɗin da aka bata na cinta da kishiyoyinta da ‘ya’yanta da ‘ya’yan kishiyarta da iyayen mijinta. Kai ba shi ba ya sauka har cikin ‘ya’ya ƙanana, har yaran da za su je primary suna iya yin ƙarya a ba su kuɗi za su sai littafi ko za su kai makaranta saboda suna buƙatar ƙarin kuɗin tara. Ba wannan ba kadai, ya shiga har cikin harkar addini, inda a ciki ake wa'azin akan a haramta, malamai na addini ba su kukuta ba wajen mutum ya yi amfani da sunan zai yi wani abu na addini a tara kuɗi a bashi ya cinye kuɗin, ko malami mai wa'azi ya karɓi kuɗi da sunan tallafawa wata harka ta da'awa, alhali yuridu an yunfiqahu ala nafsi. Ko limamai ba su kubuta ba akan kuɗaɗe na asusun masallaci da su da ladanai da ‘yan kwamitin masallatai, ko malamai na islamiyya da za a haɗa kuɗin da za a biya malamai wani ya ci kuɗin sa kuma ya ci kuɗin wani cikin malaman, da kuma waɗanda za a ajiye kuɗin na addini ba da sunansu ba su je su ɗauke, babu inda ba a yin corruption a cikin al’amuranmu na rayuwa. Wallahi ba wanda ya fi mu bukatar yi wa kanmu nasiha. Kamar yadda na ce, dukkanmu nan galibinmu daga ma’aikatan gwamnati sai masu sana’a ne, mu ma dukkanmu muna da bukatar mu ja wa kanmu kunne, saboda kar ya zama kana ganin mutum a nan kamar alamar na Allah ne sai an je gaban Allah kaga abun kunya ya tabbata a gare shi ba abun kunya kamar kunyar ranar kiyama yawma tublas sarair ranar da za a bankado a bayyana sirrace-sirracen mutanen da aka yi tsammani nagartattu ne a ce waɗannan mutane sun yi asarar rayuwarsu a gaba ɗaya mutane sun ɗauka nagari ne su ma wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sun ɗauka daidai suka yi sai da suka je suka samu Allah sai suka ga wahila bainahum wa baina ma yashtahu suna tsammani mai kyau sai suka ga mummuna don haka ya jama'a wannan duka matashi ya ce kamar yadda nace nasiha ce gare ni da ku don Allah mu saurari wannan gargadi corruption wannan kalmar ta larabci ce ta turanci ce kalma ce da ta haɗe abubuwa da yawa waɗanda bisa ga harshen alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai na fiqihun musulunci ta fada cikin ƙofofi guda bakwai ƙofa ta farko ita ce al-fasad yaren zamani yana kiran corruption da cewa al-fasadul mali wato barna da aikin asha da neman tara kuɗi na haram wannan shine ake ce mishi al-fasad addinin musulunci yayi fada da wannan tun zamanin tale-tale kuma dukkan annabawa yayin da suka yi kokarin fada da shirka sun kuma yi fada da corruption tun a zamanin su kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين النبي شعيب يلا تكون وأذن سقمتها ننسى بايام بغنر سبوتها وألّا sai kuma ce ku daina corruption masu awo su yi awo daidai yan kasuwa kenan waɗanda kuma suke rike da dukiyoyin mutane kar su rinka cin dukiyar mutane suna handama wala tabkhasun nasa ashiyahum sannan kuma kar ku rinka watsa barna da corruption a bayan ƙasa wala ta'thaw fil ardi mufsidin annabi Musa alaihi salam da shi da waɗanda suka taimaka masa wajen da'awa sun yi fada da corruption bayan sun yi fada da kafirci da shirka ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance cikin mutanen annabi Musa da aka gane zai kawo corruption aka taru a kansa a ƙarshe kuma da Allah ya ga ba zai gyaru ba haka Allah ya kauda shi a tsakaninsu inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سكتشي دي شكرك نبيين كوربشن أبايان أسا ألا بايا ثم سو كوربشن a ƙarshe da ƙaruna yaki Allah ya kama shi saboda yana daga cikin abin da Allah ke gaggawar uquba tun daga duniya akan mutum shine corruption fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yasrunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin a gaban mutane Allah ya sa ƙasa ta hadiye shi shi annabi shu'aibu da muka faɗa a baya alaihi salam haka shi ma mutanensa idan corruption yayi yawa a cikin zuciyar mutum baya son wa'azi kuma ko an yi masa zai rena masu wa'azin kuma zai iya zagin malamai da duk wanda ya gaya masa gaskiya saboda in corruption yayi katutu a zuciyar mutum baya so a ce masa Allah. Shi yasa su ma suka ki suka ce da shi fa asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin, in gaskiya kake ka saukar mana da wani yanki na sama ya fado akan mu. Allah ya ce fa kazzabuhu fa akadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim. Allah ya ce wata azaba ce ta ranar inuwar wuta, saboda wani hayaki ne ya turnike a sama, shine wanda ya jijjiga su ta karkashin kasan su kuma. Fa akadhatuhum rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Yana daga cikin abinda Al-Qur'ani ya kira corruption shine al-ghulul. Al-ghulul shine handama da babakere a cikin kudin da ba naka ba, musamman kudi na al-amwal, na amwalul amma, kudi na al-umma, kudin da aka ajiye saboda a raba wa mutane da yawa, ko na haƙin jama'a, ko na haƙin al-umma, ba na mutum guda ba, kamar na gwamnati ko na kungiya, wanda za a yi aiki na wanda jama'a da yawa za su amfana, ba na mutum ɗaya ba, sai ka ɗauki wani abu daga ciki. Wannan shine al-ghulul. Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama. Allah yace bai dace ba a ce wani annabi a tuhume shi da cewa yayi handama da babakere, yace domin duk wanda yayi haka sai ya zo da shi a ranar kiyama. Yana daga cikin abin da ake kiran corruption a harshen musulunci hadayal ummal, albarkar office in ji 'yan Najeriya. Shine ka je ka yi aiki a biya ka albashinka, sannan bayan albashinka kuma sai ka riƙa samun waɗansu bututu da suka buɗe inda za su rinƙa ɗigo maka da indararo na wani kuɗin wanda ka samu, wanda ribar kafa ne ba albashinka ba, amma ba ta hanyar da a hukumance ya halatta gare ka ba. Kamar ka je ka yi wani aiki da aka ce ka yin ka gama, amma sai wanda ka yi masa aikin, wanda wajibinka ne ka yi masa, shi kuma da ka gama sai ya ɗauki wani abu ya baka kyauta, ba kai ka roƙe shi ba. Wannan shine hadayal ummal, wannan ma yana cikin corruption a musulunci. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim daga Abu Umaid al-Sa'idi, Allah ya ƙara yarda gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya naɗa wani mutum a matsayin sa'i na zakka. Wannan da aka daɗa sa'i na zakka sunansa Ibnul Lutbiya, ƙwararre ne a harkar lissafi, ƙwararre ne a harkar sanin dukiya da yadda ake iya cire fraction ɗin zakka a ciki, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya taɓa naɗa mutum sai ƙwararre. Don haka sai ya aike shi yace je ka karɓo zakka na wuri kaza da wuri kaza. Mutumin nan sai je karɓo yadda aka bashi, bai taɓa ko ɗaya ba a ciki. Sai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce gashi nan an karɓo shanu kaza, da raƙuma kaza, da kuɗi kaza, da abu kaza, da kayan amfanin gona kaza. Ya gama lissafi komai daidai bai rage ko ɗaya ba. Sai ware wasu a gefe sai ce wannan kuma ba zan ɓoye ba, zan gaya maka wa hadha uhdiya li, wannan kuma albarkar ofis ne. Bayan na gama ne sai aka bani wannan kyauta, saboda sun ga na iya aiki kuma na musu yadda kace, shi yasa suka bani kyauta. Manzal Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai ya ga ba tsakaninsa da Ibn Lutbiya bane kawai, sai ce a kira mutane ya hau munbari. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau munbari, aka tara jama'a, saboda wannan magana tasa da Ibn Lutbiya magana ce da take da alaka da ƙasa baki ɗaya, ba magana ce tasa da shi ba. Don haka sai tashi yayi jawabi, yace ya ku mutane, ni zan naɗa mutum a ofis kuma in biya shi kuɗin aikinsa na albashi, sannan ya je ya gama aikin da na sa shi ya dawo, sai kuma ya ce mini bayan ya gama aikin, bayan kuma albashin da zan biya shi ga abu kaza da abu kaza an bashi. Ya ce a gwamnatin nawa, أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته me yasa mutum ba zai zauna a gidan ubansa ba me yasa mutum ba zai zauna a gidan uwarsa ba bai tare da ya tafi ofishin gwamnati ba ya gani shin za a rika ka masa har gida wannan abin da aka ba wa ibnul lutbiya yace hada uhdiyali kyauta aka ban ba ragewa ba manzon Allah bai yi musu ba sallallahu alaihi wasallama sannan uhdiyali bai ce ni na tambaye su su bani ba kuma bai ce negotiation aka yi cewa in nayi daidai nawa ne kaso na ba yace bayan ya gama ne sai aka bashi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan magana bayan ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa yace ya Allah na kukuta na isar da sakon da ka aiko ni da shi cewa wannan abun haramun ne Allahumma fashhad Allah ka shaida yanzu don Allah idan abinda ibnul lutbiya yayi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam corruption ne don Allah yaya halin da muke ciki a kasar mu abu na hudu da corruption yake nunawa a shari'ar musulunci shine arishwa shine bribery shine bada cin hanci domin saboda a baka wani abu ko saboda kar a yi maka wani abu ko saboda a yi maka wani abu kai ka bayar don saboda kana so ka samu a baka promotion ko saboda a nada ka a office kaza kai ka karba saboda kai jami'in tsaro ne don saboda wane ya wuce kai kuma ka samu ka kara akan albashinka saboda gwamnati bata biya ka albashin da ya ishe ka na zama a rana ba bayan da za a yi mutane su wuce a mota suna shan AC kai kana rana kana rike da bindiga su suna ta wucewa kai ma ya kamata ka rinka karban wani abu da zai yi da zai complimenting wannan wahalar da kake yi wannan shine arishwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi da Abu Dawud suka ruwaito hadisi ingantacce daga Abdullah dan Amr dan Al-As Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Rasulullah ai Abdullah ibn Amr yake cewa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ar-rashi wal murtashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karbi rashawa da duk wanda ya bayar Allah ka tsine masa wannan fa daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsine wa wanda ya karbi rashawa Allah ya tsine wa wanda ya bada rashawa kana tsammani sai ka ce amin kafin Allah ya karba baka bukatar ka ce amin abu na biyar da rashawa ke shiga ciki shine al-ghish corruption yana shiga cikin al-ghish shine masu sana'a a dauke ka za ka yi aiki a biya ka kudin wannan kofar ka ce kofar za ta ci 50,000 ko 40,000 ko 10,000 sai ka je ka siyo kayayyaki sai ka yi substandard wanda zai ci 8,000 sai ka ci 2,000 wanda zai ci 25,000 sai ka ci 5,000 din wanda zai ci 30,000 sai ka ci 10,000 ana haka ko ba a haka al-ghish shine mutum zai dura abu a cikin abinda za a saya na abinci sai mutum ya dauka wannan kayan abincin kilo daya ne alhali kilo daya ne ba awo kaza na gram ko kuma mutum zai san'anta wani abu sai a dauka wannan abun original ne ashe ba original din bane wannan shine al-ghish mutum zai saida wani abu na kayan abinci sai kawo masu kyau din sai dora a sama saboda su za su jawo customer kuma shi ya jawo ka saya domin inda ya dora ya bar su a wargaje haka ba zai sa ka zo ka taya ba dabino ne albasa ce kayan gwari ne dankali ne ko menene ko kuma a cikin buhu sai ka zuba waɗanda suke gama gari a ƙasa sai ka kawo masu kyau sai ka sa sai dan aka diba da kwanon awo za a samu masu kyau ko kuma kudi ne za ka miƙa kai da ka saya sai ka kawo muna nan sai ka boye a tsakiya
sai ka sa masu kyau ta yanda in ya gani zai ce ba sai ya kirga ba, ashe a ciki akwai waɗanda suka yi damage, sai ya zo kirgawa sai ya asarar waɗansu daga cikinsu. Wannan shi ne al-rishu. Ki karɓi kuɗin cefa ne a wurin mijinki akan za ki dafa abinci iri kaza, za ki sa nama, za ki sa abu kaza, sai ki zo ki rage kuɗin saboda sauran ki sa a adashi, sauran ki yi abu kaza na bukatunki, wanda kuma mijinki ya ɗauki nauyin bukatunki na wajibi duka. Wannan bukatar taki ce ta kanki, ki cire wani kuɗi wanda baki sanar da shi ba, sai ki yi wani abin da ya yi tsammani iya kuɗin da ya baki shi kika kashe, ashe akwai ragowar canji. A madadin irin wannan ragowar canji, ki rinka tara su ran da kuɗinsa bai cika ba, ke kuma ki cika da su ko ki gaya masa baki haka ba. Wannan shi ne al-ghishu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je kasuwa yana rangadi, sai ga wani ya tara kayan gwari. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga kayan gwari nan duk mai kyau ne a ido, sai ya tsoma hannunsa a ciki yana sawa, sai ya ji jika-jika a ciki, ta waje kuma ba jika, ashe akwai rubabbu a ciki, sai ya ciro hannunsa sai ya gani, sai ce me wannan, ma hadha ya sahibat ta'am, me wannan abin da nake ganin? Sai ce ya rasulullah asabathu as-sama'u ya rasulullah. Su ba sa yin ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum ba ya ɓoye ɓoyayyun ba ne a ciki da gangan, sai ya ce ya rasulullah ruwan sama aka yi, sai ya ɓata na cikin na waje, kuma tunda iska tana hurawa ba zai lalace ba, shi ya sa haka. Wannan mutum ba bai ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya zo ya saya ko ya zo ya taya ya gani a ɓoye ba, don ba sa yi wa manzon Allah ƙarya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa afala ja'altahu fawqa at-ta'am, me yasa baka kawo mummunan ka dora a saman kyakkyawan ba? Kayyarahun nas, don mutane su gane cewa akwai mummuna a ciki, inda ba don na sa hannuna ba ni da ba zan sani ba. Man ghashsha falaysa minni, duk wanda yake al-ghishu baya tare da ni. Kana ta sallah biyar, kana ta azumi, kana ta haji, kana ta wane ne, kana ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, ashe baka sani ba, manzon Allah ya ce ba shi ba kai. Man ghashsha falaysa minni, duk wanda yake yin al-ghishu baya tare da ni. Don Allah, ina amfanin sana'arka, ina amfanin kasuwarka, ka tara arziki, ka ci, ka zo masallaci, ka je lahira, kuma manzon Allah ce ba ruwansa da kai. Kana tsammani sai ya dawo nan ne ko ka ganshi a mafarki ya ce da kai ba ruwansa da kai kafin ka yadda? Ai ma'anarsa a ranar kiyama zai iya ka, akwai barazanar ka zo kana so ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce fasuhukan fasuhukan, saboda tun anan ya ce maka falaysa minni, kai kuma baka ji ba. Hanya ta shida ita ce sata da ake yi ta hanyar kudin wani ka dauka a boye bai sani ba, shi ma wani bangare ne na corruption. A kansa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim, yace la'anallahu sariqa, Allah ya tsine wa barawo, yasraqul baydata fatuqta'u yaduhu, zai saci kwai har a yanke masa hannu, wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu, kuma ya saci igiya har a yanke masa hannu. Bi ma'ana ya saci kwai, yana gani abu ne mai sauki, da haka ake koyon sata. Tun daga gida ka saci kwai, ka saci kwabo, ka saci taro, ka saci waya, in ka zo ka ƙara jin daɗi gobe ba kwai za ka sata ba, in yau ka saci igiya gobe ba igiya za ka sata ba, haka haka za ka yi ta har ka zo ka kai inda za ka saci abin da za a yanke maka hannu. Tun daga kan kwai, duk wanda ka ga ya zama babban barawon da ya saci rubu'u dinar, ya fara daga satar kwai ne da makamantansa. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa sata daga kaɗan, sai dai a yi ta haurawa, saboda hanya ce ta shedan, mutum baya ji kaɗan ya ishe shi. Abu na bakwai da ake kiransa corruption, ko yake shiga cikin babin corruption, shi ne shafa'a, amma ba saboda Allah ba. Mutum ya zo neman alfarma a wurinka akan yana neman admission a makaranta, sai ka nema masa admission ɗin akan aikin da dama aikinka ne, sai ka ce sai ya baka wani abu. Mutum haƙƙinsa na albashi ya maƙale, ko wasu allowance dinsa na gwamnati da yayya halatta ko wani abin da yake bukata zai yi tafiya haƙƙin sa ne sai ya zo ta wurin ka kai ka je ka bi masa a bashi haƙƙin sa sai ka je kai kai kuma sai ya baka wani abu sai ka karba wannan shine ake ce ash-shafa'atu lil ajri dunyawi shine mutum yayi abu don a bashi ladan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin al-Buraida ibn al-Husayn Allah ya kare yarda gare shi yace manista'malnahu ala amalin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Umama al-Bahili daga riwayar Abu Dawud hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shafa'a li akhihi shafa'a duk wanda yayi wa dan uwansa wani taimako wata alfarma ya sama masa ya masa hanya akan wani abun da shine kadai zai iya masa a madadin ya masa saboda Allah don dan uwansa musulmi ne ya rasa yadda zai yi sai ya bi ta hanyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ahda lahu hadiya shi kuma bayan ya ji dadin ya taimake shi sai ba shi kyauta ba fa negotiation akai ba fa ahda lahu hadiya sai ba shi gift shine kyauta fa qabilaha kuma yarje karba faqad ata baban aziman min abwabir riba wannan mutum ya shiga wata babbar kofa daga cikin kofofin riba don Allah ya kofofin riba suke waɗannan kofofi guda bakwai dukkan su corruption yana shiga ciki yanzu don Allah mun tsira daga cikin waɗannan kofofi gaba ɗaya to ta yaya ake yin corruption din a cikin su ɗaya daga cikin hanyar da ake yi na corruption shine a ce akwai haƙƙinka a wani abu sai a biya ka haƙƙinka sana'a ce ka yi kuma kuɗin da kuka yi ciniki da wanda za ka yi sana'ar ya biya ka kuɗinka makanike ne kake sai kuka yi ciniki nawa ne kuɗin gyaran kuɗin gyara 1,000 kuɗin gyara 2,500 kuɗin gyara 10,000 amma bayan wannan kuɗin sai ya yi dabarar da zai sa wannan kuɗin bai ishe shi ba sai ya yagi wani abu daga ɓangarenka shi kuma bi ghairi tibin nafs ba tare da ranka yana so ba kuma ba tare da ka sani ba ina fata ana fahimta ko kuma mutum ne ma'aikacin gwamnati ko ma'aikaci a ƙarƙashin wani ko individual ko company suka ɗauke shi aiki ana biyansa albashi a wata ko a sati ko a shekara ko kuma a kowace rana sai zama bayan wannan albashin nasa kuma sai waɗansu abubuwa suna shigo masa waɗanda a hukumance ko a alaƙa ta sharaɗi da ke tsakaninsu da wanda ya ɗauke shi aiki babu wannan abun shine sai yanda ya ƙullo da hanyar yana tatsa yana karɓa wannan shine ma za da alar ratib abin da ya ƙaru akan haƙƙinka da shi ne aka ɗauke ka wanda lokacin da aka zo ɗaukar ka aiki idan albashin ya kasa maka ba wanda ya ce maka dole sai ka bari wani ya karɓa duk aikin da ka ga an baka idan kai baka so akwai wani yana so baka in ka ga bai maka ba sai ka bari sai ka nemi wani albashi ne bai cika ba don haka bari ka rinka karɓan wani abu saboda ka cika ai ba a biya ni haƙƙina ba don haka bari ka karɓi haƙƙi ta wani wuri to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Buraida ibn al-Husayn wanda al-Imamu Abu Dawud ya rawaito shi kuma Malam Albani Allah ya ji kansa da gafara ya inganta cikin Sahihul Jami'i Sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manista'amalnahu ala amal duk wanda muka dauke shi aiki farzaqnahu rizqan kuma muka yanke masa albashi akan aikin sa fama akhadha ba'da zalika fa huwa hulul duk abinda ya karba bayan abinda muka bashi wannan shine gululin da Allah yace wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama kana bukatan wani karin bayani anan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dalla dalla in dai aka yanke masa albashi to duk abinda zai zo maka ta hanyar hukuma ka tabbatar halal ne kafin ka karba in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa gulul wannan shine gulul sannan ana samun corruption akan kuɗi aba da kuma abin da ya jibanci kuɗi Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Khawla al-Ansariya, Allah ya kare yarda gare ta, tace manzon Allah naji shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, yace waɗansu mutane fa suna ninkaya a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙi ba. Yana nufi dukiyar al'umma wanda Allah yace aba al'umma wa atuhum min malillah alladhi atakum, wannan kudin da Allah yace na al'umma ne, na Allah ne, sai mutum ya shiga yana iban kudin Allah wanda yace aba wa al'umma ko ai musu aiki da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falahumun naru yawmal qiyama, yace waɗannan mutane wuta ita ce tasu a ranar kiyama. Ana samun corruption ba ta hanyar kuɗi kadai ba, ana samu ta hanyar gidaje da filaye. Fili ne na gwamnati, za a yanka, sai ka yi kokari ka yanki wani wuri, sai ka ba wa kanka certificate of occupancy ba tare da ka bi ta hanyar da ta dace ba, ko ku haɗa baki da wani daga cikin jami'ai sai a baka ba tare da haƙƙi ka cancanta ba, ko kuma ka karɓe wani fili ta hanyar da ba naka ba, sai ka ta aje a yi masa certificate a kwace filin ya zama naka, ko ko wani allocation gwamnati take bayarwa na gida ko na shago ko wani abu na fili, sai ka sai da zaka yi ka je ka karɓa ka amfana da shi, ko ka sayar, ko ka bada haya, ko ka rike a matsayin kadara don in ka mutu ƴaƴanka su gada, ko wata hanya ce kaya daga cikin abin da ya shafi landed property. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin Abdullahi ibn Umar, Allah ya ƙara yarda a gare shi, hadisi ne da yake cikin Sahih al-Bukhari, yace man akhadha min al-ardi shay'an bighairi haqqi, duk wanda ya riki wani abu na ƙasa ba tare da haƙƙi ba. A wata riwaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manik tatafa shibran min al-ardi, koda gurgudun kamu ɗaya ne iya ko wannan daga kan wannan yatsar zuwa wannan yatsar, abinda bai kai 1 feet ba shine kadai iya abinda kaci na haram. Yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khusifa bihi yawmal qiyamati ila sab'i al-ardhin, za a tono wannan kasar, za a nitsar da mutum a cikin wannan filin har zuwa ƙasa bakwai. A wata riwaya bayan an yi masa wannan sai kuma a ɗebo iya faɗin ƙasar da ya cin, taku ɗaya, taku 50, hekta 2, sai a ɗebo ƙasar nauyinsa tun daga ƙasa, tun daga saman ƙasa zuwa ƙasa ta bakwai, sai a loda masa a kansa ya zama tifa da zai ɗauka a ranar kiyama. Yawan abin da ka ci, liyahmilu auzarakum kamilatan yawmal qiyama, Allah ya ce yawan abin da ka ɗauka, yawan abin da za ka zo da shi a ranar kiyama, ina rantse muku da wanda raina yake hannunsa, wannan ba tatsuniya ba ne, ina rantse muku da wanda raina yake hannunsa, za ku ga mutum ya ɗauko haka a ranar kiyama, matuƙar ya ci ƙasa, wallahi sai ya zo da shi a ranar kiyama a kansa, ko kai ne wallahi sai ka zo da shi, manzon Allah bai taɓa ƙarya ba, ko ba zai yi ƙarya a nan ba. Ta yiwu kuma corruption ɗinka a cikin sauran kayayyaki ne, ba kuɗi ba, ba gida ba, a'a nama ne, ko kayan abinci da aka ce za a ciyar da ɗalibai, ko aka ce an ware don a taimaki waɗansu miskinai, ko aka ce an ware saboda waɗansu mutane suna cikin annoba, za a je a ci da su, sai ka ɗiba ka je ka ci a gidanka, ko kuma dabbobi ne waɗanda aka ce an ware su saboda za a yi wani abu a harkar wato kiwon dabbobi na gwamnati, sai ka cire ɗaya ko biyu ko iya abin da ya sawaka gwargwadon ofis ɗinka, a'a wani abun hawa ne, mota ce ta gwamnati, ka yi amfani da ita, ko kuma kaza aka juya ta zama private property naka alhali na gwamnati ne, duk da sauran kayayyaki na hukuma da ba kuɗi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cikin Bukhari da Muslim wancan na Abu Umayd As-Sa'idi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu Muhammadin biyadi yace ina rantse muku da wanda ran Muhammadu yake hannunsa duk inda kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan wallahi babbar magana ce in dai kai imani da Muhammadu Rasulullah in kaji irin wannan wallahi karka yi daka fada a ciki yace na rantse da wanda ran Muhammadu yake hannunsa la yanalu ahadun minkum minha shay'a ba wani dai daga cikin ku da zai dauki komi na kira ce fi siyakin nafi komin karancin abinda mutum ya dauka ba nasa ba na daga kayan hukuma illa jaa yawmal qiyamati yahmiluhu ala ulqihi yace wallahi ranar kiyama sai yazo da shi akan wuyansa yana dauke da shi sai da manzon Allah ya rantse fa za a yi haka saboda kar wani daga cikin ku ya dauka magana ta wasa ne ko bai rantse ba yayi gaskiya wallahi tallahi ranar kiyama duk wanda ya dauki wani abu na gwamnati sai yazo da shi a kansa ranar kiyama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'irul lahu ruha raqumi ka dauka yana kukan raqumi haka zaka je na kukan saboda wai tona asirin mutum a ganshi aw bakaratul laha kuwar saniya ka dauka wanda take mo mo haka zata yi da karfi mutane suna ganin ka yauma tublat sarair aw shatun tay'at ko kuma akuya ko tinkiya tana me tana yi mutane suna ganin ka idan mota ce ka dauka haka zata rinka hon tana kara kowa yana ganin ka wallahi manzon Allah ya rantse ya ce wallahi sai an yi haka kuma wallahi za a yi haka duk mutanen nan da kuke ganin su suna diban kudade suna jin dadi da su suna jin wane ne Allah madaukakin sarki yace wallahi wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun karka dauka Allah ya rafkana ne ko baya ganin abin da suke yi Allah yace ba haka bane inna ma yu'akhiruhum liyawm yana jinkirta musu ne sai an je ranar kuma wallahi in an je ranar sai ka gani ranar da ido zai daina fata gabar zance ta gaba ita ce menene illar wannan abun gare mu a rayuwa kuma menene illar ta gare mu bayan mun mutu illar ta gare mu a rayuwa shine ci gaba da wannan abun yana sa Allah ya tsine wa al'umma kuma ina jin tsoron mu zama Allah ya riga ya tsine mana ina jin mana tsoron Allah ya riga ya tsine mana saboda yawan abun yayi yawan da mutane la yatana hauna an munkarin fa'alu mutumin da zai hana shi ma da shi za a yi mutumin da shi ake tsammani zai zama abun koyi amma da bakinsa za a hada babu wani mataki na al'umma a yanzu mataki na siyasa da mataki na bangaren aikin gwamnati da mataki na harkar addini da mataki na harkar rayuwa da babu corruption a cikinsa ko wakilan da suka zama a cikinsa amma su ma suna wakiltar wannan aiki na shedana wannan ba zai sa Allah ya tsine mana ba kana tsammani halin da muke ciki a yanzu in ba tsinannu ba ta yaya za a yi muna ta roƙon Allah Allah bai karba ba wata irin musiba ce bamu gani ba yanzu ana ta addu'a ba a karba ba wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa Allah ya tsine wa al'umma Imam Ahmad da Ibn Majah sun ruwaito daga Abdullah ibn Amr ibn al-As manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace matukar al'umma suna rashawa sai Allah ya tsine musu to in har muka kai Allah ya tsine mana kana tsammani kuma wurin wa zamu koma saboda babu wani sector na cikin rayuwa jama'a abun ya kai ga cewa ma fa in ma kana magana akan wani abun kamar kai ba kauye ne in ma kace wai kai ba za ka karba ba wallahi daban ake ganin ka a kawo kudin haram za a raba ko a cikin malamai ne aka kawo kudin haram aka ce za a rarraba wani ya ce shi dai wallahi sai wani ya dauke shi kaman ba kauye ina yawan ambaton malamai saboda gaskiya ce a cikin kowane sector akwai kuma in har malamai aka yi musu aka razanar da su akan wannan to yaya almajiran su kuma saboda idan ba mu yi wa kanmu nasiha ba to waye zai mana يا yana daga cikin kuma illolin da yake da shi gare mu a rayuwa shine yana kawo ci gaba a bangaren talauci da yunwa. Matukar muka ci gaba da wannan, to ba za mu ci gaba ba ta fuskar koshi da arziki, sai dai mu ci gaba ta fuskar yunwa da talauci da fatara. Don Allah karuwa take yi ko raguwa take yi? Arzikin kasa kuma karuwa yake yi ko raguwa yake? Arzikin kasa yana karuwa, amma talauci kuma yana karuwa. Saboda duk inda wani abu na arzikin Allah ya kara budawa saboda talakawa su samu, to za a samu wadansu kuma a lokacin ne su kuma za su bude komar su su dada yashewa da sunan talakawan. Sannan yana daga cikin illolin sa shine intisharul jara'im, shine laifuffuka su ta karuwa saboda duk wanda ya tashi yana jin yunwa, yana bukatar abin da zai ci, kuma ya ga akwai arzikin Allah ya bude amma shi bai iso gare shi ba, wallahi ba kowa ne zai iya hakuri ba. Shi yasa ko don Allah ya jarrabe ka kai da ka ci haram karka ci cikin dadi, dole a samu waɗansu kuma da za su zama istahwaza alaihimu shaitan, sai su zo kai ma ba za ka ji dadi ba, dole za su karɓa a wurinka abinda ka ki ba su nan ta halal za su karɓa ta haram. Wannan kuɗin da kika cire ta halal ya tafi, kuɗin da za ka kashe wajen security da kare kanka da gina gida da za ka gina wanda ba za su iya shiga gidanka ba, sai wancan kuɗin nasu ya tafi ta can. Sannan su tsare ka a hanya, ko su tsare wani naka a hanya, su kama su je su yi kidnapping ɗinsa, dole kai za ka biya kuɗin. Sai zama kuɗin da za ka biya cikin sauƙi baka bayar ba, ka zo ka bayar ta hanyar haram, kuma wannan bai fitar da kai ba a wurin Allah. Shi yasa dole jara'im su ci gaba da yawa, a ci gaba da sace-sace, a ci gaba da fashi da makami, a ci gaba da ta'addanci, domin duk al'ummar da talauci ya musu katutu, wanda kuma sun san talaucin nan ba Allah ne ya jarrabe su da shi kai tsaye ba, Allah ya jarrabe su da shi ne ta hanyar kuku, to ba yanda za a yi kuma kuku zauna lafiya, su ba za su zauna lafiya ba, kowa ba za ku zauna lafiya ba. Allah bai jarrabe mu da talauci ba kai tsaye. Allah ya buɗa mana ƙofofin arziki ta ko'ina wallahi, sama mu arziki, ƙasan mu arziki, tsakiyan mu arziki, amma ba mu ga arzikin ba. Saboda haka ba yadda za a yi a zauna lafiya. Sai kuma illolinsa a lahira, wannan kan hadith wala haraj. Ya ƴan uwana, duk wanda ya rayu akan cin kuɗin haram da karɓar kuɗin haram da azurta kansa akan haram, matsalarsa ta farko ita ce ba zai gama da duniya lafiya, zai samu su'ul khatima ta yiwu a wurinku ku iya gani kamar ya yi kalmar shahada, ta yiwu a wurinku ku ga an yi masa sallah an naɗe shi da babban farin kyalle an je an binne shi a kabari, amma wallahi tsakanin shi da Allah ba za ka taɓa ka ci kuɗin al'umma kuma ka rabu da duniya lafiya ba. Allah maɗaukakin sarki baya zalunci, in aka yaka ko an zalunce su. Ya tabbata a cikin sahihu Muslim hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa, ya ce da aka yi yaƙin Khaibar, annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma yana zaune ana ta kawo rahoton bayan yaƙi, wane ya yi shahada ana masha Allah, wane ma ya samu shahada ni kan ban samu ba yana kuka, wane ya samu shahada manzo Allah yana shiru yana jin su. Can sai aka ce wane ma ya samu shahada, wani mutum ne ana ce masa Kirkira, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni kuma na gan shi a cikin wuta. Aka ce ya Rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a wuta. Kun san me yasa ya shiga wuta? Ya ce inni ra'aituhu fi nari fi burdatin ghallaha aw aba'a, yace wani gwado ne kadai ya saka na kayan ganimar yaki, gwado ko kuma wani dan mayafi, wani mutum ba dinari ɗaya dauka ba, wani mutum ba raƙumi ya dauka ba, wannan mutum ba ya dauki gwado ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ra'aituhu fin nar, ni na gan shi a wuta. Don Allah wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba? idan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yazo yaki karkashin sa Salman don corruption din gwado ya sa har annabi ya ganshi a wuta yanzu tsakanin ka da zamanin annabi shekara 1000 da kusan rabi kai yanzu in ka taci gwado ina za a ganka idan bai ci albarkacin a gaban manzon Allah yayi ba Allah ya yafe masa ba idan bai ci albarkacin yayi yaki ai Allah ya ga wannan yakin ya yafe masa ba kai dan Allah wani irin aikin alheri kai da har zai sa a ce kasa ta kai Allah ya barka wallahi me yasa ta baya taba gamawa da duniya lafiya me za kai da kudi ne kudin da zai sa ka a ranar kiyama ko inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai inda za a tambaye shi akan ka zai ce ya danka a wuta me za kai da wannan kudin yanzu sai ka jira sai annabi yayi hadisi ya faɗi sunanka bayan kaji ya faɗi wanda ya saci abinda bai kai abinda ka sata ba kuma a zamanin sa a gaban sa a yaki a gaban sa bai masa rangwame ba ya ce yana wuta kai kana tsammani sai ka tsaya kana jira sai kaga annabi a mafarki ya ce kai dan wuta ne kai dan ina ne to abu na biyu da yake jawowa shine bayan ka mutu za a yi maka mummunan hisabi ba za ka samu hisabi da sauki ba za ka mutu cikin su'ul khatima ko ba za ka samu saukin hisabi ba hadisi ya tabbata daga Abu Huraira cikin Sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce salasatun ana khasmuhum yawmal qiyama mutum uku ni ne abokin husumar su ranar kiyama la ilaha illallah a ranar kiyama ni ne da kaina zan yi prosecuting din mutum uku ba zan jira a ce wannan case din nasu su against wane bane wanda suka ci kudin sa ni ne abokin husuma ni zan zama a madadin duk wanda suka zalunta su su zauna suna kallo sai a ce da su da ni suke shari'a yanzu don Allah ka je gaban Allah Allah ya ce za mu yi shari'a da kai to wa zai yi shari'a rajulun u'tiya bi thumma ghada duk mutumin da saboda ni aka bashi wani abu kuma sai yayi yaudara da sunana ya ce ka aurar masa sai ka aurar masa da sunan Allah ka yarda da shi ka bashi kuma yaje ya haince ka ya zalunci yarka bayan ka bashi saboda kaga alamar mutumin kirki ne mutumin da aka bashi yaro ko yara ya karantar da su an amince masa sai ya haince iyayen yayi lalata da ƴaƴan ko kuma ya karbi kudin su ko zai koyar da su tarbiya sai ya koyar da su wani mummunan abu ko ya koya musu mummunan aqida saboda ni aka bashi abu sai ya bata abun rajulun u'tiya bi thumma ghada da mutumin da aka bashi amana ta wani abu saboda an ga kawai mutumin kirki ne sai yazo ya haɗinci office din da kuma uwa uba shine mutumin da mutane suka bashi wala'in su saboda Allah saboda malamin addini ne zai karantar da su ya nuna musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lakinnahu innama yad'u ila nafsi sai koya musu bid'a sai koya musu mummunan dabi'a sai koya musu ƙarya ya koya musu zalunci ya koya musu mummunan abu a madadin saboda zai kai su wurin Allah sai kai su wurin shedan wannan abokin husumar Allah ne a ranar kiyama wa rajulun ba'a hurran fa akala samara da duk mutumin da ya saida da ba bawa ba kuma ya ci kudin ya kama mutum da ba bawa ba yayi kidnapping din sa sai ya ce sai an bashi kudi kafin ya saida shi kudin sa farashi kaza ne da mutumin da ya saci jariri ya sayar da wanda ya yanki wani part na jikin mutum ya je ya sayar da wanda aka zo ana ciniki akan dan adam da shi kafin a sake shi in ba haka ba a kashe shi wannan mutum ba shine ba a hurran ba yace wannan da ni da shi ne zamu yi husuma ba da victim din ba wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra da duk mutumin da ya dauki ma'aikaci ko labura ko mai sana'a ya gama aikin shi kuma ya kiyaye biya shi kudin sa ka ba sai ne maka aiki ya gama aiki ka kika biya shi ka karbi kayan ka ce ina zuwa ka ka tafi baka biya shi ba, ka ba kafinta ya maka aiki baka biya shi ba, lebura da za su maka aiki a gona ko su maka aiki a gida na haƙar wani abu ko duk wani mai sana'a, ko kuma mutumin da ya dauki ma'aikaci a gidansa yana gadi bai biya shi cikakken haƙƙinsa ba, ko lokacin haƙƙin yayi bai biya shi ba, ko ya san ya kamata a ce kaza zai biya shi amma saboda yana cikin desperation dole ka bi iya wannan din sai bashi abinda bai kai haƙƙinsa ba, fatawfa minhu shi ya cika iya nasa, walam yu'tihi ajrahu bai bashi haƙƙinsa ba, ko dai bai bashi gaba ɗaya ba, ko bai bashi cikakke ba, ko bai bashi akan lokaci ba, ko kuma ma'aikatan gwamnati lokacin biya yayi kai ne za ka yi signature a basu baka yi ba, ka yi jinkiri ko bacci ka yi ya sa ka makara a kan sanadiyar albashin da wani zai shiga, wanda inda ya shiga ɗazu da ya biya kuɗin operation ɗin matarsa amma bai biya kuɗin ba, ya sa ɗan da za a cire a cikinta ya mutu, ya sa yana buƙatar kuɗi ya shigo domin ya samu dama ya yi layya, bai yi layyar ba, ya sa zai yi suna bai yi ba, ya sa zai biya wani abu nasa ya sa a kuɗin adashe biya aikin hajji bai yi ba, billahi lazi duk nauyin yana kankani. Kuma bayan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce ni ne abokin husumar su a ranar kiyama, don Allah ta ya za a yi opening wannan case din, yana ɗaya daga cikin illolinsa bayan an mutu, bayan mummunan hisabi shine mutum zai yi asarar ayyukan duk da yayi masu kyau. Ba kana sallah a sahun gaba ba, ba ka gina masallaci ba, ba ka kai waɗansu aikin hajji ba, ba ka biya kuɗin waɗansu sun haddace Qur'ani ba, kai ne ma ka gina makarantar. To ina rantse maka da girman Allah, in dai da kuɗin haram ne ka yi wannan, billahi lazi la ilaha ghairuhu duk abin da kai za a ɗauka a rabawa waɗanda ka ci kuɗin su ne, kai kuma laifuffukansu idan kuɗin da kai idan wannan aikin alherin kan bai biya su ba, laifuffukan da suka yi za a dawo da shi a kanka. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, riwayar Imam Muslim, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ataduruna manil muflis, kun san wane ne dan asara, kun san wane ne ya shiga uku, kun san wane ne wanda ya aikin baban giwa, suka ce ya Rasulullah a wanda ya shiga uku kan shine wanda bai da kokobo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi bane, wanda ya asara shine wanda zai zo daga cikin al'ummata a ranar kiyama, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ba mafi girman abinda za ka yi ka samu lada ba kenan, sune mafi girman arkanul islam, duk abin da za ka yi a musulunci ka samu lada ba zai kai waɗannan ba. Sai ce ya zo da su, tunda annabi ya ce ya zo da su, bi ma'ana ja'a biha kamilatan muwaffara, sun cika wanda da za su iya sa ya samu babbar aljanna fi jannatin aliya qutufu hadaniya, amma ba zai samu ba, me yasa, wa ya'ti qarsha sama haza, amma ya taba zagin wane, wa qadhafa haza yayi kazafi wa wane, wa akala mala haza ya ci kudin wane, wa safaka dama haza ya zubda jinin wane, wa daraba haza ya daki wane ko ya sa an daki wane kuma an daki banza, ba ka suke cewa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayu'ta min hasanatihi, sai a rinka daukan haƙƙin waɗannan mutanen za su zo su yi layi su ce a biya su. Kuma a ranar kiyama fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a, ba a zalunci, duk abin da kai mummuna sai ka gani, duk abin da kai kyakkyawa sai ka gani, ko ƙwayan zarra ne, sai a zo biyan su a ce ka biya su. Kuma mutum yana neman kuɗi da zai biya su, ba kuɗi, tsirara ma ya tashi, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, yana ta zazzare ido ta ya zai biya, ba kuɗin da zai biya. Yawma la dinara wala dirham, ba dinari ba dirhami, innama hiya a'malukum, da kayan da aikin ka za a yi, sai a auna aikin ka, sai a ce sallar ka ta kai 70%, wane ka ci kudin sa kaza, in aka tara iya cin kudin ka kawai ka ci 80%, don aka sallah kan ta tafi sai a dauko daga azumi sai a cika. To in aka samu iya waɗanda ka yi musu, akwai sauran ayyukanka na alheri. Ayyukanka na alherin nan suna da yawan da za su iya biyan duk abin da ka ci, to sai zama za ka shiga aljanna, amma sai a yi maka demotion inda dada za ka samu, yanzu ba kai saka samu ba. Amma wallahi dan uwana, yawan abin da ka ci yawan abin da za a ɗiba. Don haka kai ka yi wa kanka lissafi a yau, don Allah nawa ka taɓa ci. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wallahi tallahi Allah ba zai yi zalunci ba, kuma saboda wannan dalilin ma yasa Allah zai yi tashin kiyama. Wallahu yaqdi bil haqq, saboda Allah yayi shari'a da gaskiya, inda haƙƙin Allah kadai ne. In Allah ya ga dama yana iya yafewa, huququllahi mabniyatun ala almusamaha, amma haƙƙin mutane Allah ba zai taba bari ba. Shi yasa za a zo a zauna sai a ce wani yayi wa wani kaza, wani yayi wa wani kaza, sai a rinka dibawa ana biyan su, ana dibawa ana biyan su. Yanzu don Allah dan uwana, ni sallar ka kan nauyin ta ya kai kilo nawa ne? Azumin nan naka tsakani da Allah, ka tuna yadda ake farawa da yadda ake gamawa da kai. Duk abin da aka ce an hana nan, karka faɗi maganar banza, karka yi wacece, don Allah duk kana kiyaye su. Azumin ka ya kai kilo nawa in za a auna akan mizani? Sannan yawan abin da ka ci na mutane na kuɗi, wannan fa mala haza, da ce mala haula'i ba, kuɗin wane kaɗai ya ci fa? To wanda ya ci kuɗin su wane fa? Wanda kuma daga cikin kuɗin da ya ci na jiha ne ko na local government ko na ƙasa fa? Wanda daga cikin waɗannan mutanen da aka ci kuɗin su har da marayu? Kuma Allah ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, a cikin su akwai waɗanda su ba a ma haife su ba, amma saboda ya ci kuɗin, wanda kuɗin da da shi ne za a yi aiki a asibiti ko a kai magani asibitin, sai zama yaron ya mutu a ciki na rantse da Allah, sai an tambaye ka bi ayi zambin kutilat. Sannan daga cikin wannan kuɗi fa da ka ci, akwai kuɗin mutumin da shi bai ma san da yana da wannan kuɗin ba. Akwai mutanen ƙauye wanda su ba su ma san suna da haƙƙi a wurin gwamnati ba, su ba su taɓa cin komai na gwamnati ba, duk kai ka ci musu. Don haka ya yi ta nomansa ya rayu a haka, ya yi ta kiwonsa ya rayu a haka, kai ka ci masa rabon. Sai ya ji kiyama, sai a baza majigi, sai a ce ai da ga kuɗinka. Yanzu don Allah zai yafe a nan duniya, da za ka kira ɗan ƙauye ka ce na ci kuɗinka kaza ka yafe mu, zai yarda? To sai a kiyama zai yafe maka? Wallahi haka za su yi layi su ce wallahi sai an biya mu. A zo ana kira ɗaya bayan ɗaya ana biya, ana sallamar su, ana sallamar su, har sai duk aikinka na alheri ya ƙare, su kuma mutane ba su ƙare ba. Saboda wannan kuɗi kaɗai muke magana, banda wanda ya zagi, banda wanda ya duka, banda wanda ya rubuta mummunan abu a cikin social media, banda wanda ya rubuta wani abu na ƙasafi a kan wane, banda wanda ya zo ya yi mummunar huɗuba ya zazzagi wani, duk waɗanda suka ji suka amsa kuma tayu ba tare da haƙƙinsa ba, ya hau kansa ya tsora ya faɗi wani abu, duk waɗannan abubuwa billahi allazi la ilaha illa huwa, sai an yi hisabi a kansu. Mutum ya ɗauka magana ta ƙare, ahsahu Allahu wa nasu, Allah ya taskace kai ka manta. To sai a zo a yi taraba musu, sai naka ya ƙare, sai a ce to ai kuɗinsa ya ƙare, aikin alherinsa ya ƙare, su kuma sai su ce to ai mu muna da zunubi, mu ma sun mana yawa. Sai a fara ɗebowa ana rabawa, nan shi ne inda asarar take. Shi ne nake jin tausayin bawan Allah da zai mutu ya je wajen Allah bai taɓa shan giya ba, amma sai zai samu a cikin littafinsa ga giya a cike, giyar wane wanda ya ci kuɗinsa. Wani zai je wajen Allah ya rayu a duniya ya yi tsiyar amma yana da kamun kai bai taɓa zina ba, sai ya je kiyama sai ga zina cak a ciki, saboda duk mazinata ya ci kuɗinsu, Allah kuma baya ƙin ba su haƙƙinsu saboda su mazinata ne. Don Allah baya zalunci wa kowa, ko kafiri ka cuta sai an biya shi, ballantana mumini, sai Allah ya sa sai a ɗebo zinan sai a zuba maka. Kai ba mazinaci ba a duniya, amma ka zama mazinaci a kiyama, gara ma ka zama a duniya. Shi yasa wallahi kar ku raina talakawa kuna gani kuna ci a banza billahi allazi la ilaha illa huwa ba mamaki su suke ci a banza wancan abin da suke yin kuna ganin su ɗan kwaya kuna ganin su ɗan waye ne za a ɗebo kwayan a tara maka ka je wutar ɗan kwaya baka taba shan kwaya ba wannan labari shi yasa duk abin da na faɗa hadisi kai tsaye nake karantawa don kar wani ya dauka ishihadi ne ko maganar malam baganganun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq uquba alahira ta hudu shine tahrimul janna za a haramta maka aljanna kana ji kana ganin aljanna wa uzlifatil janna an matso da ita amma wallahi Allah zai ce an haramta maka asalin ita aljanna fa inna Allah harramahuma alal kafirin faqad harrama Allah alaihi aljanna wanda yayi shirka ne fa asali ake haramta masa aljanna amma wallahi ta yi kai sallah kai azumi kai zakka kaje haji ka biya wa dan su amma wallahi Allah zai ce haramun ne ka shiga aljanna Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito Allah ya kare Allah ya gafarta musu cewa Ubaidullah ibn Ziyad wani daga cikin mutanen da suka yi mulki a zamanin tabi'ai waɗanda suka yi mulki na kama karya waɗanda suka yi mulki na handama da babakere talakawa sun yi kuka da su ya je gaida wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsawon kwana Ma'qil ibn Yasar shi Ma'qil ibn Yasar da yake dattijo ne har manya suna girmama shi shi Ubaidullah ibn Ziyad ana yawan kuka da shi an kashe waɗansu an danne kuɗinsu an yi wane ne sai ya tashi sai ya je gaishe shi kuma ana matukar tsoronsa yana zuwa sai ya ce da shi inni muhaddithuka hadithan zan maka nasiha zan gaya maka wani hadisi ne sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah naji sallallahu alaihi wasallama law alimtu anna li hayatan ma haddathtu wallahi inda naji ina da tsammanin zan ci gaba da rayuwa bazan ga maka ba ba ruwana amma tunda naga zan mutu barin ga maka kare zama na boye maka saboda tsoronka ni ma da nake ji amma tunda naga zan mutu yanzu kamar karasa ni in ka ga dama zan ga maka ga abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna yace babu wani bawa daga cikin bayin Allah da Allah zai bashi kiwon mutane ya mutu ranar da mala'ika zai dauki ransa ya mutu a matsayin yana haintar su yana cin amanar su face Allah ya haramta masa aljanna don Allah jama'a akwai bukatar fassara ne akan a ce aljannatu alaihi haram an haramta masa aljanna ai ko ya san ma'anar wannan ba shirka kai ba ba kafirci kai ba amma kana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace illa harrama Allahu alaihi aljanna a wata riwaya illa lam yadkhul ma'ahum aljanna yana ji yana gani za su shiga aljanna shi kuma za a tura shi wuta waɗannan sune sakamako na lahira akan mutumin da ya fada a cikin corruption to sai gabar zance ta karshe shine menene mafita menene mafita mafita ta farko ita ce mu ji tsoron Allah kuma mu rika yi wa juna wasiya akan mu ji tsoron Allah duk abin da muka faɗa din nan wasiya ce kuma nasiha ce ga kaina ina faɗa ne ina zafafawa saboda ni ma su zamo mini wa'azi kuma ina faɗa ne saboda ina ƙaunar ku wallahi kowa ya san aikin da yake kuma kowa ya san abin da yake samu don Allah abin da kake samu na daga halal ne haƙƙinka ne har a wurin Allah ko haƙƙin wani ne kake ci ya ɗan uwana ka ji tsoron Allah wannan abin da ake faɗa wallahi tallahi gaskiya ne inna ajalallahi la'a wannan lokaci na Allah na gaskiya ne kuma sai an yi shi ka ji daɗi yanzu shekara 20 ka ji shekara 40 kaji shekara 60 kana ta morewa ko wallahi tallahi zaka zo lokaci dai zaka manta da duk dadin da ka jin nan ka tuna dan adam da dadi dadi baya da wama a jikin dan adam zaka shekara 40 kana cin mai kyau kana jin yunwa zaka manta da duk abin da ka taba ji kana jin yunwa baka tuna da dadin jiya jiya in ka ji dadi ma ka fi shan wahalar yunwan yau sama da wanda da jiya bai ma ji dadin ba don haka kana zuwa zaka mutu ba magana ta kare ka ci haram ka tara haram me zaka yi da su ne dan uwana wajen Allah mutane me za su yi da kuɗi ne inda a ce mutum satar da yake yi abinda zai ci ne a cikin sa kadai ko ya ciyar da ƴaƴansa kadai sai a tsaya a kai in an zo kona shi za a masa babbaka na iya abinda ya ci ne kadai wallahi da sauki dan uwana wannan din ba fa ba na ce ba za ka shiga wuta bane za ka shiga amma in aka babbake ya fita shikenan don Allah kudin da ka sata za ka iya kashewa kudin da ka sata wanda ka tabbatar za ka mutu ka bar gado ne me za ka yi da su kana tsammani wani ne zai amsa tambaya akan waɗannan kudaden kai ne fa za a tambaye ka ka tara wa ƴaƴanka kudin haram ni waɗannan ƴaƴan wani alheri suka yi maka ne da suka cancanci da za ka tara kudin wuta kai ka ba su sun ci halal kai kuma ka je wuta me ƴaƴan nan wani alheri ƴaƴa suka yi maka da yasa haka kana so a wataya a gidanka matanka su more me alherin da matanka suka maka ne da suka cancanci da za ka jiyar da su kai ka shiga wuta haba dan Allah yanzu son da muke wa mata da ƴaƴa ya kai yanda har za mu ɗauko kuɗin wuta mu riƙa ciyar da su da shi mu ɗauko kuɗin wuta mu biya musu kuɗin makaranta mu kai su waje mu kai su wane ne mu musu kiwon lafiya da kuɗin wuta mu shiga wuta su yi lafiya mu shiga wuta su zama ƴan boko don Allah muna da hankali kuwa wannan dan fa kai ka samar da shi ba shi ya samar da kai ba da fa ba a san shi ba fa shi ya zo kai ka fara san shi kafin shi ya san ka wai ka zo kana ta tara kuɗi saboda shi haba dan Allah ina hankali a wurin mutum ka je a sa ka wuta shi kuma wannan yaron fa duk kuɗin da ya ci ya ci halal shin wannan yaron kana da tabbacin zai maka addu'a kana da tabbacin ko yayi addu'ar za a karɓa akan kuɗin da ka zata kuma mu ji tsoron Allah duk dadin da kudi yake da shi wallahi wallahi idan ya zama na haram ka guje shi bari ku ji yanda ake tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda gudun irin wannan yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace inni la anqalibu ila ahli yace nakan iya dawowa gida fa ajidu tamrata safita sai in ga dabino ina sha'awa in ci ko ina jin yunwa dabino kwaya daya safita ala firashi akan gado na nema a gida na na samu in zo zan dauka zan ci thumma arfa'u hali akulaha sai na haka zan sa a baki na zan ci thumma akhla an taguna sadaqa sai in ji tsoron karfa na sadaqa ne wanda Allah ya haramta mun ci fa ulqiha sai in je fadin ce na hakura su don Allah manzon Allah sun sanar ma inda zai ci da kuskure Allah zai kama shi ne amma bai na jin tsoron kar ya je Allah ya kama shi kai da ni wani aiki muka tara da za mu ta cin kuɗi na haram ka ci ya fi ƙarfinka me za ka yi da shi manzon Allah ne yi wa Allah da har zai sa Allah ya fushi da shi don ya ci dabino kwaya ɗaya abai ya ce wallahi ba zan yarda in je wajen Allah Allah ya tambaye ni wani abu na haƙi ba abinda bai halatta ba Allah ya ce kar in ci sadaka shi yasa ya haramta wa kansa bai taɓa ci ba shubuha ne fa ba yi da tabbas ta yiwu an kawo sadaka ne su saura ya halatta su ci amma shi bai halatta ba yi da tabbas Abubakar radiyallahu an yana da wani yaro bawansa yana aikan shi je aiki in ya samu kuɗi ya kawo mishi wata rana sai ya zo duk kuɗin da bawa ya samu na mai gidansa ne sai ya siyo wa Abubakar abinci Allah ya ƙara yarda ga Abubakar sai ya bashi sai ya ci saboda yana jin yunwa yana bukata. Bayan ya gama ci sai ya ce wai ina ka samu wannan kuɗin ne ba? Sai ya ce a wani kuɗi ne, tsohon kuɗi ne ajiyayye tun lokacin jahiliya ina bokanci. Sai na yi bokanci wa wani, sai na ha'ince shi, na masa wayo, na ce na yi masa kaza kaza shi yasa ya ga kaza, sai ya biya ni alhali ban yi aikin ba. Ya ce wannan kuɗin ne na ɗauka na siyo maka da shi. Malamai fa sun yi ittifaki cewa duk kuɗin da ya fita daga hannun wanda ya karɓi haram ya baka kai kuɗin ya wanku ya zama halal a wurinka. Amma wallahi wannan shubuhar ta sa Abubakar ya sa ya tsarsa sai da ya amaye wannan abin gaba ɗaya. Ya ce ba zan je wurin Allah jini ya tsatso a jikina ko tsoka ya gidu da wani abu ko min ƙarancin percentage ɗinsa a jikina na haram ba. Wannan kuɗin ba haram ba ne a san Abubakar, haram ne a kan wannan yaron. Amma yake shi kuɗin da ya bi ta hanyar ƙazanta ba zai ci ba. Don Allah Abubakar wani laifi ya yi wa Allah da ya kai Allah zai kama shi bayan wannan tarin alheri nasa, amma saboda tsoron haram kawai. Yunwa fa yake ji, don Allah kai sace-sacen da kake akan yunwa ne abinci za ka ci. Umar ɗan Khattab, wannan wai tarbiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yarda gare shi, wata rana ya sha nono, sai ya ce wa wanda ya bashi nono, min aina laka hadha, duk da dai ina jin yunwa na sha, amma ina ka samu? Ya ce marartu bi iblis sadaka, ai raƙuman gwamnati ne da aka ɗaure, raƙuma ne na gwamnati da aka ɗaure, sai na je na tatse na same su suna shan ruwa. Fa akhadtu min albaniha, sai na tatsi nono. Fa adkhala umaru yadahu fastaqa, Umar ya sa hannunsa, wallahi sai da ya cire daga bakinsa. Yana matsayin khalifa ne fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma nono kadai sun da ba daga albashinsa bane. Nonon nan kuma ba shi ya tatso ba, kuma shi ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan dukiyar. Duk wanda duk yadda ya raba ta tayi, amma ba irin wannan sunnar yake so ya koya mana ba. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, shi sunnar da yake so ya koya mana shine kai wara'u, duk abinda baka tabbatar halal bane karkace. Yanzu don Allah jama'a, abinda muke ci kullum muna lissafin sa da na safe da na rana da na yamma, su ba suna iya wuni ba su ci ba fa, iya abinda zai ci kenan a wunin yau. Amma ya ci ya zo ya sake amayewa, ya ce ya haƙura ya ci gaba da yunwar sa. Jama'a ina za mu je? Wai dan Allah za mu samu rahamar Allah kuwa? Yanzu mu zauna muna ta sallah muna ta ibada, amma akan kuɗi mu ce wuta? Kuɗin nan da baya biya mana bukata ya zama shi ne tarnaƙinmu? Abu na kusa da ƙarshe, mafita akan corruption shi ne in kana ciki kaga ba za ka iya baka fita. In kana da wani position akan gwamnati sai kaga cewa abun ya yi yawa, kai ka rasa yadda za ka yi, ka sauka ka mutu da talauci ya fi maka wallahi. Idan kana kan wata sana'a ka gane cewa hanyar cin halal babu ita sai dai an yi haram, ka barta. Hanyoyin Allah suna da yawa. Duk mutanen duniya da Allah ya rika ciyar da su a baya zuwa yanzu bai gaza ba, ba zai gaza ciyar da kai ba wallahi. Ka haƙura, kuma in ma za ka rasa ka mutu da yunwa, wallahi ya fi maka ka je Allah ya ce maka maraba da zuwa ka shiga aljanna, ya fi maka akan ka ci wannan abin ka je a wurin Allah ana rigima da kai. Hadisi ya tabbata daga Ali ibn Amira al-Kindi, Allah ya ƙara yarda gare shi, da riwayar Imam Muslim, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara ma'aikata yana wa'azi yana musu jawabi, bayan ya nannade mutane akan matsayi, wannan commissioner, wannan director, wannan wane, wannan sakataren kaza, sai ya ce da su manista amalnahu minkum ala amal, duk wanda na nada shi wani aiki a cikin ku, fakatamana mihyatan fama fawqaha fama fawqahu, sai ya boye allura, allura na gwamnati ya boye bai kawo ba. Kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyama, wannan shine gulul din da Allah ya faɗa, kuma sai mutum ya zo da shi ranar kiyama. Ni na ga muku ba ruwana. Fa qama ilayhi rajulun aswad min al ansar, sai wani mutum baki ya zo ya ce ya rasulullah, iqbal anni amalan shi ya rasulullah na sauka daga kujerata ki abun ya mun tsanani allura kai wannan abun yayi tsanani ni bazan iya ba annabi sai ya ce wa malaka me yasa me zafi ya zaka sauka sai ya ce sami'tu ka taqulu kaza wa kaza naji ka dai ka debi abun da zafi ne ka ce wai in an yi ko allura ka ya rasulullah ba dan rage ba manzon Allah sai ya ce wa ana aquluhu al'an yace da na ga yawo mutane kai kuma yanzu barin gaya maka naka kai kadai in maimaita maka manista amalnahu minkum ala amalin fakatam falyajib biqalilihi wa kathirihi duk wanda na bashi wani aiki ko min karancin abun ko min yawan sa ya dawo da shi inda aka ajiye shi fama utiya minhu akaza duk haƙƙin sa na albashin sa ya dauka da haƙƙin sa na allowance din sa ya karba wa ma nuhiya anhu intaha duk abun da ya san ba haka ba ya hanu ya hana kansa duk wanda yake yin haka zai zo da shi ranar kiyama haka mutumin ne ya sauka akan kujerar nan kai ma ka sauka kawai a gwamnatin ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam gwamnatin manzon Allah ma wani ya sauka don yana tsoro kai sai a wannan gwamnatin ne ba za ka sauka ba dole ne ka ci haram din ai mun rasa yanda zamu yi ne ai ni ma ni nake inda ba don ni ba ma ka tafi a wurin wani shi yazo ya ci haram din ba ruwanka kar a je ranar kiyama ba za a tambaye ka la tusalu amma ya'mal ba za a tambaye ka aikin sa ba shi ba za a tambaye shi aikin ka ba ka bar shi in ya ga zai ce ci je ci amma kai ka samu ka fita dole ne mu ga mutane wannan sannan abu na karshe shine mu koma mu tuba zuwa ga Allah mu ta kuka wannan hali da muka shiga da yanda azzalumai suka yi yawa akan mu ta yanda in ma baka zama azzalumin ba ka zama kai ne daban ka zama kai ne sariyan ware sannan kowane mataki na rayuwar mutane ya zama sai da zalunci aka gina to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi addu'a kai ku roƙa a wurin Allah mu koma ga Allah mu yi ta kuka muna kai kuka a wurin Allah akan azzalumai ko Allah zai kawo mana sauki akan wannan hali ko Allah zai kawo wanda waja'alna min wali min ladunka waliyan waja'alna min ladunka nasira ko Allah zai kawo wani daga sama wanda zai sa dole da kasa ya gyara saboda mu dole mu yi wa'azi mu gyara amma mu ce a gyara amma dole kuma a sama a samu wanda zai jajirce ya daure ya kama ya sa a kashe wani ba wallahi in ba haka akai ba za a daina ba kuma in dai ba a samu shugaba wanda in ya fada da baki da gaske zai yi abu a aikace ba a ga ana kamawa ana daurewa ana kamawa ana kona dukiyarsu ana kamawa ana wawushe dukiyarsu ana dawo da shi wa jama'a ana kamawa ana kashe waɗansu wallahi in ba haka akai ba za a taba denawa ba in kuma ba za su yi haka ba hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin riwayar sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna ba'di asanatan wa umuran tunkiruna yace bayana za ku ga aikin handama da babake ne za ku ga mulkin danniya shine asara za ku ga ciwa-ciwa in kana da shi ayi da kai in baka da shi ba ayi da kai wa umuran tunkiruna za ku ga abubuwa da yawa a gwamnati wanda ba kwa so kuna so ayi kaza an yaudare ku an muku ƙarya yanzu kofar siyasa ta buɗu kowa daga lokacin da ya bude bakinsa wallahi ya sani a zuciyarsa cewa ƙarya yake yi amma zai ga muku ƙarya kuma ku ba kun san ƙaryan yake yi amma a haka za ku nada shi ku bashi in ma ku bashi ba zai amfani da kuɗinsa saboda an maida kasuwa an maida siyasa kamar kasuwa ne jari ne yawan yanda ka kashe kuɗin ka yawan yanda daga baya zaka zo ka ɗiba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in al'amarin ku ya zama haka sai sahabbai suka ce fa mata amuruna ya rasulullah idan irin haka ya same mu ya zamu yi sai ce addu ilaihim haqqahum ku ku ba su haƙinsu kar ku daga hayaniya kar ku ce za ku yi zanga-zanga kar ku ce za ku yi juyin juya hali don ba za ku iya ba za a kashe ku ne a banza kar ka ce dole za ka yi waye za ka yi rubutu za a zo a kama ka a banza kar ka ce dole sai ka ce wane ya daina ka yi masa wa'azi in ya karba inda ba anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir in bai gyara ba wasalullaha haqqahum ku roki Allah haƙƙinku nan shine shahidin nasihata wasalullaha haqqahum haqqakum jama'a mu roki Allah haƙƙinmu abinda zan faɗa a ƙarshe shine wannan nasiha ce kamar yadda nace nayi ne a kaina dafu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah kuma wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaqu an ila ma anhaqum an ba na hana ku ne ni kuma na manta da kaina ba kowa yayi wa kansa hisabi ina godiya wa Allah ta haddasan bi ni'matillah ta yi amfani wa wani liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ina godiya ga Allah na fara aikin gwamnati tun 1994 nayi aiki a local government nayi aiki a state yanzu ina aiki a federal bana tsammani akwai wani haƙi ko guda ɗaya da zan iya tunawa ko in sani ko ni na sani da na taɓa ci da ba haƙi na ba ina roƙon duk wanda ya ji wannan idan ya san na taɓa aiki da shi ko a ƙarƙashinsa ko a samansa akwai wani haƙi na kwabo da ya tuna wani abu na haram ya shiga hannuna don Allah ya gaya mun biya ni dai a iya sani na yanzu gwamnatin da na gama aiki a ƙarƙashinta na jiha da na local government ni ne ma nake bin ta bashi gwamnatin tarayya ni ne ma nake binta haƙƙin wasu haƙoƙina amma ba na tunanin cewa na taɓa cin wani abu na haram ina faɗa ne saboda kai ma ka ji kamar yadda annabi shu'aibu yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaqum anhu kai ma kai wa kanka ba na iya tunanin akwai wani mutum da haƙƙi ya shiga tsakanina da shi ya mun sana'a ko ya mun wani aiki da ban biya shi haƙƙinsa ba bana tsammani akwai wani mutum da na taba karbin bashinsa na taro da ban biya shi ba kuma in yi masa jinkiri akan haƙƙinsa idan akwai wani da ya san akwai wani haƙƙinsa da ya taba shiga hannuna ban bashi ba don Allah ya gaya mu qabla an yarisa Allahu al-ardh wa man 'alayha ina faɗan wannan nasiha ne don ta fita waje saboda kowa ya ji don ya zama hisabi ne a kaina annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana gabta zai bar duniya haka yazo ya tsaya akan gaban mutane yace duk wanda ya san akwai haƙƙi tsakanina da shi ya zai karbi haƙƙin sa saboda yace wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun yatlubuni bi mazlamatin fi damin wala ma ina so in je in hadu da Allah babu haƙƙin kowa a kaina na jinin sa babu haƙƙin kowa a kaina na dukiyar sa haka ni ma nake fata in hadu da Allah Allah ubangiji ya sa mu wanye da duniya lafiya Allah ya sa mu hadu da Allah a cikin kyakkyawar haduwa ya raba mu da fadawa a cikin haƙƙin wadansu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a takbir wannan shine muhadara wanda Sheikh Dr. Barista Mansur Isa Yalwa ya gabatar ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka wannan ɗaya ne daga cikin irin taskoki na albarka da Malam Muhammad Awwal Adam Albani ya assasa wannan cibiyar domin a gudanar malam tun daga farkon muhadaransa ya ce nasihar nan zai wajahantar da ita ce zuwa ga kanshi da kuma mu da muka saurare kuma dukkan alamu sun nuna lallai nasihar ta fada kawunan mu da muka saurara don idan ka dubi yanayin mutane da suke saurare ba a cika wajen da hayaniya da kabbara ba alamar kowa abin ya kwankwashe shi kuma alhamdulillah malam daga ƙarshe ya ba da mafita daga waɗannan haɗurra da muke fuskanta da barazana da suka dabaibaye mu ubangiji Allah ya ba mu ikon gyara Allah madaukakin sarki ya gafarta mana babu shakka akwai tambayoyi da yawa da aka rubuto amma bana tunanin za mu iya karanta tambaya tsakani da Allah saboda dalilai guda biyu malam da kansa bayan ya ambata mana waɗannan abubuwa kuma ya kawo mana mafita ina dan ya fi dacewa kowa ya je ya samar wa kanshi mafita kamar yadda muka ji sannan na biyu akwai ainihin wato malamanmu da jagororinmu kamar yadda muka ambata wanda suke a zaune za mu ba su minti biyu zuwa uku domin su ainihin wato yi ta'aliki sannan kuma mu ji jawabi na rufewa daga ainihin wato daraktanmu insha Allah da haka za mu kira Sheikh Dawud Ibrahim Al-Zahiri ya ainihin wato yi mana ilkayi na kalmomi guda biyu insha Allah
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك